sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyinna. Sauraron abokan aiki, muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Juma'a 8 ga watan Disamba na shekarar 2023. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa jamhuriyar Niger, kungiyoyin 'yan jarida sun yi kira ga gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta soke wata doka da ta hana baiwa kamfanonin watsa labarai tallafi kai tsaye. Sannan muna tafa da rahoto na musamman kan ranar masu bukata ta musamman ta duniya da aka gudanar a farkon wannan makon. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma za a ji shirin yanayi da muhalli na Aisha Ma'azu. Amma kafin nan, ga Murtala Faruku Sanyinna da halin da duniya ke ciki.
Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da wannan hantsi, ga kuma cikakkun labaran duniyar. A wani bangare na yakin neman zabensa a matsayin shugaban kasa a wa'adin mulki na biyu, Donald Trump da abokansa suna bayyana manufofin shugabancin Trump na biyu da aka ayyana ta hanyar amfani da jami'an tsaron gwamnatin tarayya wajen musgunawa makiyansa na siyasa da kuma sake fasalin gwamnatin tarayya ta yadda za ta kai ga aiwatar da manufofinsa. Har ma da waɗanda ake kallo a matsayin tsatsauran ra'ayi da suka sabawa ka'idodi na yanzu, yayin da 'yan jam'iyyar Democrat suka yi muwafaka baki ɗaya kan adawar su da shugabancin Trump na biyu, suna masu gargaɗin cewa hakan zai yi kama da mulkin kama karya. Su kuwa 'yan Republican nasu martanin ya sha bamban. Wasu daga cikin 'yan Republican na ƙara bayyana fargaba, yayin da wasu ke nuna rashin amincewa da kalaman na Trump, suna nuni da cewa ana ƙara kamba malamarin ne kawai. Ko da yake muhimmin al'amari shine yawancin 'yan Republican da ke nuna damuwa kan manufofin mulkin Trump, ko dai ba sa kan aiki ko kuma sun yi ritaya, wanda ke nuna cewa adawa da manufofin tsohon shugaban ba zai iya amintuwa ba a jam'iyyar Republican ta wannan zamani. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akalla uku daga cikin 'yan Afirka hudu ba sa iya samun cin lafiyayyen abinci mai gina jiki saboda matsalar abinci da ba a taɓa samun irinta ba. Wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya da aka fitar a jiya Alhamis tare da hukumar tarayyar Afirka ya ce ƙaruwar yunwa da rashin abinci mai gina jiki a nahiyar mai yawan jama'a biliyan 1 da miliyan 400 yana faruwa ne sakamakon rikice-rikice da sauyin yanayi da kuma illar annoba. Rahoton ya ce waɗannan matsalolin sun ta'azzara saboda illar da ke addabar shirin samar da abinci na duniya sakamakon yaƙin Rasha da Ukraine. Afirka ce kaɗai yankin da ke samun bunƙasa cikin sauri, inda kuma mutanenta ke ƙara kasancewa matalauta. A cewar rahoton, ana sa ran miliyoyin mutane za su iya fuskantar barazanar matsananciyar yunwa nan gaba kaɗan.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Kungiyoyin 'yan jarida da ma'aikatan kafofin yaɗa labarai na jamhuriyar Nijar sun yi kira ga hukumar mulkin sojan ƙasar da su soke dokar nan da aka kirkiro da ita 'yan shekarun da suka gabata, wacce ta soke baiwa kamfanonin watsa labarai tallafi kai tsaye. Sai dai hukumar sadarwa ta saya musu kaya. Daga birnin Kwanni, ga rahoton da wakilin Haruna Maman Bako ya aiko mana.
Tun shekara ta 2023 ne hukumomin da ke mulki a ƙarƙashin jam'iyyar PNDS tarayya da abokan ƙawancenta suka bullowa kamfanonin aikin jarida na jamhuriyar Nijar da amincewar majalisar dokoki ta ƙasa da dokar nan da ke hana baiwa kamfanonin jarida masu zaman kanunsu tallafi kai tsaye, sai dai a saya musu kaya. Abinda ya mayar da murna a ciki tun ba a zo ko ina ba, saboda rashin gamsuwa da waɗansu kayan da ake baiwa kamfanonin, walau maras kyawo ne kuma an share shekaru biyu, uku ko hudu, har yanzu waɗansu ba su samu cikon kayayyakinsu ba. Suleiman Barashi ne buga takardar matattarar 'yan jarida ta ƙasa Comezon de la Presse a Faransance.
Ita wannan hukumar ita da take bada kuɗin, ita take zuwa ta je ta siyo maka kayan aikin abin da kake so, kuma lalle a cikin tahiyar an samu 'yan kura kurai yawa, kuma mun yi bayani a wannan lokacin mun ce lalle abu mai tsari mai kyau na bangaren guda shine na ana iya tura 'yan jarida su je su yi karatu, mai wannan fanni na a sayi kaya ita ta kanta ta je ta kawo kaya ta siyo ta meka muku. Muka ce wannan tsari bai ba, mun yarda da shi. To a cikin tattaunawar da muke yi, lalle wannan wannan zancen iya cikin zance ku wanda muka sa shi a cikin kurehe-kurehen da ya kamata a ce mun tattauna da mu da wannan hukuma na soji da ake cewa CNSP.
Shi ma Malam Ibrahim ɗaya daga cikin masu kai gwamnati a jamhuriyar ta Nijar don kare haƙƙoƙin 'yan jarida kuma na jaridar La Rue de l'Histoire cewa yayi da dadewa suka shajin kukan 'yan jarida game da wannan matsalar.
Wajen wannan kashi 65 wanda ake cewa kamfanonin jarida sun samu tallafi su kawo abubuwan da za a sai musu. Mun ji sun yi ta korafi da dama. Na ɗaya abinda suke kuka da shi shine yawanci kayayyakin da ake sawo musu dan ake ba kamfanonin nasarar jarida kayayyaki ne waɗanda a lokaci kuɗin da ake sawa sun fi daraja ko sun wuce kima abubuwan da ake kawo musu. Kuma a lokaci da dama mun ji ana korafin cewa ko a sayo mutum wata tsohon mota ko a sayo wani tsohon inji wanda bai tashi ko a sayo kakari wasu kayayyaki waɗanda ga sun wanda idan kasuwa ne kai za a ba ku da in kai shi wanda za ka sayo ba sai ya yi wannan nagarta.
A nasu bangaren kafofin yada labarai da suke neman a soke wannan dokar sun ce tun can farin sun san dokar ba za ta yi wani amfani a gare su ba kamar yadda mukaddashin janar director na radio Niya FM Asuman Musa Arzika ya mini karin bayani.
Kusan shekara hudu wannan tallafi wanda ake basu ba su samu sauran kayan ba kama musu har suka kai wannan matsayin bai kamata su yi ɗan jarida godiyar mai ba.
A cewar Alhaji Bello Musa na Alhaji Hayyu suna roƙon gwamnatin sojan jamhuriyar Nijar da ta soke wannan dokar.
Muna kira da gwamnati ta soke wannan doka dan in kan nura wannan doka tarayya ce ta gyara ma ba ƴan ƙasar Nijar ba kenan wanga gwamnati mai albarka duk abinda ƴan ƙasar Nijar abin zai gyara musu dama ita suka yi ta ƴan jarida kenan muna kira da gwamnati muna roƙo shi soke wannan doka.
Kungiyoyin ƴan jaridar ƙasar sun ce wannan batun yana kan gaba a wata ganawa ta garin da garin da za su yi da gwamnatin majalisar koli ta soja ta CNSP musamman ma da ministan sadarwar ƙasar a nan gaba kaɗan. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mamman Bako har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga murtala ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Babban jami'in jinkai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa a jiya Alhamis cewa hare-haren da sojojin Isra'ila suka kai a kudancin zirin Gaza maimaici ne na harin da aka kai a arewacin Gaza kuma bai bar wani wurin tsira ga fararen hula ba yayin da yake ci gaba da gurgunta ayyukan jinkai. Martin Griffiths ya faɗa wa manema labarai a Majalisar Ɗinkin Duniya a Geneva cewa ba mu da wani aikin jinkai a kudancin Gaza da za a iya kiransa da wannan sunan. Isra'ila ta zafafa ayyukan soji a kudancin Gaza a ranar 1 ga watan Disamba bayan karewar wa'adin yarjejeniyar tsagaita wuta na jinkai na kwanaki 7 tsakanin Isra'ila da Hamas tana mai cewa shugabannin kungiyar ta'addanci ta Hamas suna boye a can. Tun daga wannan lokacin isar da ayyuka da kayan agaji ya ragu sosai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce manyan motoci 80 ne kawai dauke da kayan agaji da kuma lita 69 na man fetur suka sami shiga Gaza a ranar Laraba ta hanyar mashigar kan iyaka ta Rafah. Majalisar Dattawan Amurka ta amince da wasu mutane 6 da za su yi aiki a hukumar gudanarwa ta hukumar yada labarai ta Amurka ta USAGM, hukumar gwamnati da ke kula da cibiyoyin watsa shirye-shirye da fasaha na ƙasa da ƙasa guda 6 da majalisar ke samarwa kuɗaɗe ciki har da muryar Amurka. A cikin wani saƙon imel da ta aike wa ma'aikata a jiya Alhamis, shugabar hukumar ta USAGM Amanda Bennett ta ce sabuwar hukumar da aka amince da ita za ta tabbatar da basira da gwaninta da kuma sha'awar manufofinmu wanda ke da matukar muhimmanci a wannan zamani na yakin yada labarai a duniya. Wannan ita ce hukumar USAGM ta farko da aka amince da ita tun lokacin da dokar da aka zartar a ƙarshen shekara ta 2020 ta baiwa hukumar damar amincewa da ɗauka ko korar kowane shugabannin kafar yada labarai. A ƙarƙashin waɗannan sauye-sauye ana buƙatar hukumar ta ba da shawara ga babban jami'in gudanarwa kan hanyoyin da za a inganta shirye-shirye da bayar da rahoto ga kwamitocin majalisar dokoki da kuma aiki a matsayin mai sa ido domin tabbatar da cewa babban jami'in yana mutunta ƙa'idojin aiki da 'yancin watsa labarai na kafofin da ke ƙarƙashin kulawarsa.
A gaida Murtala Faruku Sanyinna da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
VOA.
Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. A farkon makon nan ne dai aka gudanar da bikin ranar masu bukata ta musamman ta duniya a Najeriya. Masu bukata ta musamman na ci gaba da kokawa kan irin halin da suke ciki, inda suke cewa har yanzu gwamnati bata shirya magance matsalolinsu ba. Wasu daga cikinsu sun ce basu ga amfanin wannan rana da aka ware ba, saboda ba sa samun tallafin da ya kamata. Dangane da wannan batu, wakilinmu Zainab Babaji ta hada mana rahoto na musamman.
Bikin wanda Majalisar Dinkin Duniya ta kaddamar a shekara ta 1992 yana bada zarafin gane matsalolin da masu bukata ta musamman ke da su, da yin gangamin karfafa musu gwiwa da sanin yancinsu da kulawarsu. Yarima Suleiman Ibrahim, shugaban kungiyar Majalisar Masu Bukata ta Musamman a Arewacin Najeriya, yace har yau masu bukata ta musamman basu fice daga matsalolin da tun can suke fuskanta ba.
Hakikanin gaskiya wannan rana ya zo mana da farin ciki da kuma bakin ciki. Duba da yanayin matsalolin da mutane masu bukata na musamman suke fama da shi a Najeriya, musamman abinda aka dade wata dadaddiyar sana'a wadda masu bukata na musamman suka dade suke yin shi, abinda shafi harkar bara da kuma rashin ci gaban su. Lalle wannan abu ne wanda ya kamata ce gwamnatin tarayya ta magance shi tun jumawa, amma har yau muna cikin wannan system, wannan tsohon sana'a wadda wayansu masu bukata na musamman suke yin shi. Abin farin ciki shine mutane masu bukata na musamman a yanzu yawancin su sun yadda su tashi su nemi ilimi, kuma su nemi wasu sana'o'i wadda za su dogara da kansu. Sannan kuma gwamnatin tarayya ta yi kokari ta samar da hukumar masu bukata na musamman, amma abin damuwar mu shine da kuma roƙon mu shine shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu, mun rubuta mai takarda ta musamman domin tuna mishi da dokar da tsohon gwamnati ta samu ta hannu domin ba da yanci da dama ga masu bukata na musamman gudun ba su kashi 5 cikin 100 a duwansu nan da za a yi, ko kuma wansu appointment ko kuma ɗiban ma'aikata wanda za a yi na gwamnatin tarayya. To amma a yanzu haka har yanzu bamu samu wannan maganar minista da muke nema ba. Wannan 5% wanda doka ta bamu dama har yanzu bamu samu ba. Kuma abin damuwa, gwamnoninmu na arewa sun gaza samar da wata mafita ga mutane masu bukata na musamman da wadda za su iya dogara da kansu, musamman abin da shafi harkar ilimin su, harkar tattalin arzikin su, harkar zamantakewar su, harkar ma koya musu wani sana'o'i da za su dogara da kansu.
Daga jihar Nasarawa kuwa, Malam Ibrahim Abdullahi da ke zaune a karamar hukumar Karu yace su dai basu ga alfanun ranar ba saboda suna fuskantar kalubale.
Wannan rana ana fadin tana da alfanu, amma mu ba magana alfanun ta gaskiya. Mun kan fuskanci kalubale a jihar Nasarawa, mu daga sassu da dukkan wani abu da ya zo a jihar Nasarawa gaskiya mu ba ma samun shi, kuma ba mu gane wani ci gaba. Da sun tahi ba su da wani abin da mawadatan kasar nan suke da malaman kasar nan, ba za su nemi mana hanya ta gari ba, kuma mun iya abubuwa kala-kala da zamu iya sarrafa da rayuwarmu, amma ba sa tallafa mana.
Daga jihar Bauchi kuwa, Malam Abdullahi Usman ya koka ne kan yadda a matsayinsa na mai na ƙasa ya kammala karatu amma bai samu aikin yi ba, don haka dole yake bara.
Mu masu bukata ta musamman a Najeriya, sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Domin ana bayanin cewa an creating na Disabled Commission domin mu a Najeriya ta zama wannan hukumar ita ce za ta duba rayuwarmu, matsalolinmu da dukkan wani abin da ya shafi masu bukata ta musamman a Najeriya. To amma wannan hukumar ba wani abin da ya canza tun da aka kafa wannan hukumar. Na kammala makaranta na tun shekara 7 da ya wuce, amma har yau ina nan ina fama da takarduna daga gwamnatin tarayyan har gwamnatin jihar, ba inda ban shiga ba domin ga na samu aikin yi in samu abun dogaro da kaina, amma har yanzu ban samu wannan aikin ba. Kuma akwai ire-irai na a jihar Bauchi da yawa da ma fadin Najeriya. Sai ka ga a Najeriya ga mu da manya-manyan sarakuna, ga mu da manya-manyan malamai a cikin kasan nan, ga shugabanninmu na siyasa, ga komai suna nan, amma ba wani, ga iyayen kasa da yake cewa dattawan kasa da waye-waye duk ga su nan, ba wani wanda za ka ji ya fito yana magana akan masu bukata ta musamman, ya za a yi, ya za a taimake su, ya za a yi mana.
Ita ko Aishatu Muhammad, coordinator na biyu na kungiyar nakasassun a arewacin Najeriya a jihohin Kano, Jigawa da Katsina, cewa ta yi za a iya magance matsalolin masu laluri ta hanyar shugabannansu da ke da riƙon amana.
Na kira
ga gwamnatin ƙasa baki ɗaya, tun daga federal government har state-state da muke da ita 36 zuwa ga ƙananan hukumomi, daga shugaban ƙasa har zuwa sanatoci da 'yan majalisar dokoki da majalisar jiha, da su yi duba zuwa ga irin rayuwar da muka tsinci kanmu musamman arewacin Najeriya. Mun shiga wani yanayi na ƙalubale, wanda ƙalubale ne mai girma fa, kuma Allah subhanahu wata'ala ne zai magance shi. Amma fa ku sani kuma kuna da wata gudunmuwa ta musamman wanda haƙƙi ne a kanku, wanda kuma za ku iya magance abin da ya sauwaka, ko da indai dan buye yawa bai jin mai, amma kuma za ku iya hoɓasa. Kamar me? Musamman wanda Allah ya jarabi kadarsu ne yawon barace-baracen nan da ake yi, yaya hanya da za a bi a magance? Akwai su wallahi, muna fa da wakilai tun daga federal har ward, muna da wakilai na gaskiya masu amana. A kowace karamar hukuma ya kamata a ce ta san inda al'umman masu bukata na musamman masu laruri suke a garinta. A duk wace state ya kamata a ce gwamnatin jihar tana da masaniyar yaya masu larurin jihar ta suke tafiya, daga karatunsu zuwa sana'o'insu zuwa inganta rayuwarsu. To wannan abun kar ya kasance masu bukata sai in wata damuwa ta taso wa gwamnati ta su bukata su, a ce wai za a yi da su su zo. Musulmi da Kirista masu mulkin Najeriya wal gaba daya. Yanzu haka akwai makarantu santa-santa wanda a jahohinmu ba sa da tasiri, ba ma su aiki da su, wani mai larurin ma bai taɓa sanin a jiharsa akwai wata makaranta ta wani masu bukata na musamman ba. Kuma shirye muke da mu ba ku haɗin kai don wannan abin. Ɗan uwanmu da suke yawo a tituna barkatai suna yawon barace-baracen nan, wallahi azin abin yana mana zafi, ba ma jin daɗi, saboda babu wanda yake ya huta.
Daga ƙarshe Malam Yarima Suleiman Ibrahim ya ce zaman tattaunawa da wasu shugabannin masu bukata ta musamman da ministan jin kai na Najeriya Dr. Beta Edu ya ƙayatar, saboda alƙawuran da gwamnatin ta yi musu sai dai ya ƙare da fatar a cika su.
Mun yi wani zama ne a nan birnin tarayya Abuja don ci gaba da bukukuwan ranar masu bukata na musamman. Kuma zama ya armashi sosai tunda har ita minista na umantarar ta zo. To amma abin da yake damina shi ne naga ta ce doka ne ba da damun cewa duk wasu abubuwan da za a ware a ba ma mutane masu bukata na musamman kashi da cikin ɗari. To amma dai yau ta kara wani ambishin cewa mai girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu, saboda yanayin tausayinsa da kuma kishin masu bukata na musamman, ya ce a kara kashi 10 za a ba cikin 100. To amma ni abin da shi damina ga duk wanda suka kai suka kawo a cikin masu bukata na musamman a wurin taron nan, to ba ma san a yi irin wannan alkawari in ba tabbatar da shi ba, ya zama kamar haɗa mu rigima da mutanenmu, musamman mutanenmu na karkara. Wannan abin da ake faɗa muna son mu gan shi a aikace. An daɗe ana gafara ta ba mu ga ka ko ba, wa cikin mutum miliyan 50 da shugaban kasa ya ce zai taimaka, ta ce za a ware kashi 10 cikin 100. To ni fatana da burina shine ita minista ta gane wayannan wanda suke bara a kan titi, wanda suke karkara, ya kamata za a ba da kayan wannan kayan tallafi. To lalle kokarin wannan abin ya koma ƙasa zuwa ga masu bukata na musamman.
Na ƙasassun sun yi fatar hukumomi tun daga ƙananan hukumomi zuwa jihohi da gwamnatin tarayya za su saurari kukansu da nufin share musu hawaye don su samu sauƙin rayuwa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, kafin mu ci gaba mu shakata da wannan faifai. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a ne albarka mai sauraro. Mubarka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Tare da ni Aisha Mu'azu. Yayin da ake ci gaba da gudanar da taron COP28 wanda a bana birnin Dubai ya karɓi bakoncinsa, kamar dai yadda muka alƙawarta a makon da ya gabata, yau shirin zai yi duba akan rahotannin da kungiyar Oxfam ta fitar na baya-bayan nan a game da wasu muhimman batutuwa da suka shafi yakin da ake yi da ɗumamar yanayi a faɗin duniya. A wata hira da daraktar kungiyar ta Afirka Fati Nzi ya yi mata tambaya a game da bayanan da rahotannin da kungiyar Oxfam ta fitar ya kunsa, sai ta ce:
Rahotonmu na 20 ga watan November ya bayyana cewa kashi da ya bisa dari masu yin arziki cikin duniya, wato super rich ko wace kasa, amma yawancin su cikin manyan kasashen duniya, su ne muka ce super rich ko masu arziki sosai, suna da alhaki sosai ga sauyin yanayi, tunda dai suna fitar da hayaki so fudu fiye da yawan jama'a Afrika duka. Ya muka lissafa wannan da mu da abokan aikin muka diba amfanin da masu arziki sosai suke yi da jiragen sama masu zaman kansu, da amfanin da suke yi da jiragen ruwa masu zaman kansu. Wadanga jirage suna shan mai, suna hidda hayaki fiye da wanda ya kamata, kuma ga injin da kayan gida masu yawa suka shan wuta fiye da wanda ya kamata. Kenan wagga wuta inda za a kai musu gidajen su, sai kamfanoni sun yi amfani da gawayi ko mai na sai sun fitar da hayaki. Kuma hayakin nan yana kara tabbatar da sauyin yanayi, kuma sauyin yanayi yana kawo rashin ruwa, kisan yana kawo ambaliyar ruwa da yawan zahi, kuma wadanga bala'o'i mun ka gani suna iya banna da fiye da rabin noma na shinkafa da alkama da masara a Afrika. Kuma wancan rahotonmu da muka hidda ranar 4 da watan December, shi kuma ya maida hankali a kai kasashe, musamman kasashe da suke fama da rikici. Cikin wadanga kasashe akwai su Burkina Faso, akwai su Cameroon da Mali da Niger da Nigeria, kuma da sauran kasashe masu dama. Wannan bincike ya nuna cewa kasashe masu fama da rikici sun yi jin wuya wajen samun kudi na yaki sauyin yanayi. Ba su samun kudi isasshe, kuma kudin da suke samu yawancin shi bashi ne, ba gudunmawa ne ba. In zan baki misali, idan Nigeria ta karbe US dollars 100 akan yakin sauyin yanayi, 95 duka bashi ne. Kenan yayi sauran US dollar 5 kadai ne da ke gudunmawa. Matsalar mu kuma da bashi, in gwamnati ta karbi bashi, ƙarshen ta talakawa ne za su biya. Tunda dai idan lokacin biyan bashi ya zo, sai ka ga gwamnati an abu biyu ne: ko ta kara haraji, ko ta rage kudin da za ta kashewa a kan ba'a. To madalla, in za ta kara haraji kuma ba ta yin shi a hanya da za ta kara nauyi ga masu kudi, sai ka gani ta kara haraji ga talakawa. Ko kuma in bata kara haraji ba, kudin da ya kamata ta yi amfani da shi ta gina makarantu ko asibitoci da za su amfana ma yan kasa da talaka gaba daya, sai ta rike kudin nan ta biya bashi.
Shi kuma nan Muhammad Jafaru Dankwabiya da ke tare da kungiyar Center for Climate Change and Food Security a kasar Ghana ya ce rikice-rikicen da ake fama da su a duniya suna jawo tarnaƙi a ƙoƙarin da ake yi wajen yaƙi da sauyin yanayi.
Abunda ke cin mana na farko shine yaƙi. Mun ga irin matsalolin da yaƙi tsakanin Ukraine da Russia ya kawo mana a duniya baki daya, musamman kasashen Afrika. Na biyu, yaƙi na 'yan ta'adda kaman wanda ke faruwa a Nigeria, a Mali, a Niger, a Burkina, a Chadi, a Congo da kasashe masu yawa. Bugu da kari, wanda muke huskanta yau shine yakin da yake faruwa tsakanin 'yan Palestine da 'yan Israel. Wa'anga manya-manyan ababen da ke damun duniya ya dauki hankulan kowane kasa, ya bari yakin da muke yi na dumamar yanayi da kanta an koma da ita, baya yanzu ba batunta ake yi ba. Sai sas ana yakin makamai, to kar a manta kuma da yakin da muke yi na dumamar yanayi. Shi yasa kasashen Afrika dole ne a dauki mataki wanda zai taimaka mana. Yau in mun lura da irin yanda kiran da ake yi a bar amfani da man fetur, yau Afrika ita yau take samun man fetur ta, to kaga za a samu matsala. Shi dai kawai man fetur da ake samu ayi amfani na wuri, a dauki wannan kudi ayi amfani da shi wuri samun hanyoyi mafita na makamashi masu amfani kaman renewable energy da aka sani.
Ana shi bangaren kuma Alhaji Abubakar Musa Macika, shugaban kungiyar masu haƙar bijiyoyin burtsatse na Najeriya Bodan a takaice, yayi arin haske a game da matakin da kungiyar lafiya ta dauka don tabbatar da bada kariya daga shan gurbataccen ruwa.
Akwai ce sa kungiyar lafiya ta duniya WHO tace ta hana a sha ruwan jiyar gargajiya saboda shi yana dauke da gurbataccen ruwa ko babu yadda za a raba shi. Dalilin da yasa aka ce a bar amfani da shi ita babu yadda za a raba tsakanin on the ground water da surface water. Da inda ka samu contaminated water to daga surface water, kuma Allah da ikon sa duk inda ake tsakanin gurbataccen nan da surface da underground tsabtatacce akwai seal, akwai marfi. Allah yana son mu, akwai kaidojin da mu ba ma bi ne. So ita majalisar dinkin duniya na maganar lafiya sai ta ce to abinda za a yi tunda babu yadda za a yi separating gurbataccen ruwa ya je ya hadu da underground water tsabtatacce, to an soke open wells gaba daya. Daga nan me za a yi? To an yadda a yi boreholes. Su borehole abinda ya sa aka yadda akwai abinda muke ce ma grouting, wanda idan an yi borehole muna daukar sample mun san label din da gurbataccen ruwa yake.
Sauraro shirin yanayi da muhalli ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma a nan ne za mu yi sallama cikin shirin na wannan makon. Zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu, za mu fara dauraya akan wasu cikin mawdu'an da muka tattauna a kai cikin shirin a wannan shekarar ta 2023 na shirin bankwana. Yanzu a madadin Director Oxfam ta Afirka Fati Nzi, Malam Jafaru Dankwabiya na Center for Climate Change and Food Security da kuma Alhaji Abubakar Musa Macika na kungiyar Bodan, da ma duk waɗanda suka ba da gudunmawa domin nasarar wannan shirin. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatar alkhairi.
A gaida Aisha, yanzu kuma sai labarai amma a takaice.
To Habis, a takaice, a wani bangare na yakin neman zabensa a matsayin shugaban kasa a wa'adin mulki na biyu, Donald Trump da abokansa suna bayyana manufofin shugabancin Trump na biyu da aka ayyana ta hanyar amfani da jami'an tsaron gwamnatin tarayya wajen musgunawa makiyansa na siyasa da kuma sake fasalin gwamnatin tarayya ta yadda za ta kai ga aiwatar da manufofinsa, har ma da waɗanda ake kallo a matsayin tsatsauran ra'ayi da suka saba wa ka'idodi na yanzu. Majalisar Dinkin Duniya ta ce akalla uku daga cikin Afirka hudu ba sa iya samun cin lafiyayyen abinci mai gina jiki saboda matsalar abinci da ba a taɓa samun irinta ba. Wani rahoton Majalisar Dinkin Duniya da aka fitar a jiya Alhamis tare da hukumar tarayyar Afirka ya ce karuwar yunwa da rashin abinci mai gina jiki a nahiyar mai yawan jama'a biliyan 1 da miliyan 400 yana faruwa ne sakamakon rikice-rikice da sauyin yanayi da kuma illar annoba. Majalisar Dattawan Amurka ta amince da wasu mutane shida da za su yi aiki a hukumar gudanarwa ta hukumar yaɗa labarai ta Amurka, wato USAGM, hukumar gwamnati da ke kula da cibiyoyin watsa shirye-shirye da fasaha na ƙasa da ƙasa guda shida da majalisar ke samarwa kuɗaɗe ciki har da muryar Amurka. Wannan dai ita ce hukumar USAGM ta farko da aka amince da ita tun lokacin da dokar da aka zartar a ƙarshen shekara ta 2020 ta baiwa hukumar damar amincewa da ɗauka ko kuma korar kowane shugabanni daga cikin shugabannin kafafen yaɗa labarai.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin ciki har da duniyar Amurka. Zuwa madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Murtala Faruku Sanyina da ya karanto labarai, sai kuma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti da bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe, ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.